الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لن يجي فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف تلافي نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه وغلب هذا الخوف لداء العشق دفعه. ثم يكي تشوى إذا ودن شم متاكي نا ودن جوتا متاكن تنفرقو سكفارا بيانا أتارد متن سكفارا سامة جوشير متن يذن تو ياغا أبن كميينا سن أبن ياغا كنسا كميي تتناني أكنسا yayi tunanin samun sa to amma kuma daga ƙarshe sai yake tunanin abinda zai biyo baya babba na saban Allah na fushin Allah na wutar jahannama wannan ta sa shi yaji cewa ya cire wannan abin daga zuciyarsa to kaga wannan cutar ba za ta shiga ta kama a cikin ransa ba to shine malai ce to irin wannan tsoron ya rasa shi in ya rasa irin wannan tsoron wai tsoro ne na ranar lahira tsoro ne na kamun Allah subhanahu wataala tsoro ne na addini to in ya zanto tsoron addini bai bijiro masa ba amma kuma sai tsoro na wani abu na duniya ya bijiro masa ka khaufi talafi nafsihi ya fara jin tsoron zai iya rasa rayuwarsa ko zai iya rasa dukiyarsa akan wannan abu ko darajarsa da mutuncinsa za su zube a gurin mutane ko kuma akwai wani mutum da yake daukan shi da mutunci in yaji wannan abin da yake faruwa zai daina ganin mutuncinsa ko mutuncin wani wanda yake da mutunci a gurinsa shi ma mutuncinsa zai zube wa galaba hadhal khawfu lida'il ishq sai wannan tsoron abin da zai iya biyo baya a duniyanci yayi rinjaye akan wannan abin da zai jawo masa tsananin so din to shikenan dafa'ahu sai wannan tsoron ya ture masa wannan so daga zuciyarsa kaga ya samu maganin abin da yake gudu zai same shi wa kadhalika idha khafa min fawati mahbubin huwa ahabbu ilayhi wa anfa lahu min dhalika al-mashur ko kuma haka nan idan yaji tsoron in yace zai nemi wannan abin ya same shi to kuma akwai wani abin da yafi so zai rasa shi akwai wani abin da yafi amfani a gare shi zai rasa shi to sai ya gabatar da san wannan abin da yafi amfani a wajensa yafi so akan wannan abin da yanzu ya gani yake so to kaga anan ma in dafa anhul ishq wannan cutar za ta rabu shi wato ya auna tsakanin abin da yake so da kuma wani abu shi ma da yake so kuma wannan abin na biyu da yake so ya fi girma ya fi amfani a wajensa sama da wannan abin da yanzu ya gani yake so ya ga in ya samu wannan kuma zai rasa wancan to zai iya haƙuri ya fasa wannan ya tsaya ya tsare wancan abin da ya fi so to duk wannan hanyoyi ne da za su amfanar da shi yayin da wannan san ya bujuro masa wanda zai iya zama masa cuta فإذا انتفى ذلك كله إذا duka waɗannan abubuwan ba su yi ba wato ya gani yana so yayi kwadayin yana so kuma ya ji son ya shiga zuciyarsa ya ci gaba da tunanin abin duk wani abin kuma da zai zo ya kawar da hankalinsa daga wannan babu shi baya tsoron Allah baya tsoron azabar Allah baya tunanin lahirarsa baya tunanin mutuncinsa mutuncin ɗan uwansa mutuncin baya tunanin dukiyarsa matarsa ƴaƴansa duk baya tunani ba kuma ya tunanin ya rasa wani abin da shi yafi wannan a wannan din yafi komai a gunsa soyayyar wannan abin aw ghalabat mahabbatu al-ma'shuq lidhalika in jazaba ilayhi al-qalbu bi kulliyati to a lokacin gaba ɗaya zuciyarsa sai ta jawo ta koma kan wannan abin gaba ɗaya sai raja'a zuciyarsa gaba ɗaya ya bada ita ga wannan abin wa malat ilayhi an-nafsu kull al-mayl duka zuciyarsa gaba ɗaya wato gaba ɗaya ya miƙa kansa ga cokam zuwa ga wannan abu to nan ne halakar take to nan ne kuma cutar za ta shiga ta zauna daram a cikin zuciyarsa ta kuma ta ƙara girmama tana ta faɗaɗa har ta kai ga halakar sa ko halakar wani nasa ko kuma ya rasa mutuncin sa na duniya da lahira. Saboda haka shi matakin farko shi ya kamata a kawar, kada a yadda ma matakin farko ya faru ballantana a je ga na gaban sa, ballantana har akai ga shiga cikin irin wannan surkukiya wacce za a yi za take take yake da take da wahalar fita. To wannan duka Ibn al-Qayyim yana sanar da kai irin abubuwan da suke biyo baya yayin da irin wannan makauniyar soyayya ta riga ta kankama a cikin zuciya da irin abubuwan da za ta haifar, kuma yana baka hanyoyin da zaka kauce ma faru, zaka kauce aukawa cikin irin wannan, zaka kauce faruwar irin wannan. Wannan yana daga cikin salo na shi Ibn al-Qayyim ta yadda zai faɗi cuta kuma ya faɗi yadda za a magance ta, ta yadda zai faɗi abubuwan da suke jawo cuta ya kuma faɗi abubuwan da suke kawo maganin ta. Shi yasa ake ce masa tabibul qulub, wato likitan zukata ne. Yana bayanin irin cututtukan da suke bujurowa zuciya, kuma yana bayanin irin yadda za a yi a ci ƙarfin irin wannan cuta, kuma dukkan wani abu wanda yake na laifi matakin farko na ka guje shi, to kada ka kusance shi, shi ne matakin farko na magance wata cuta, kada a kusance inda take. Shi yasa Allah ya ce la taqrabu zina, kada ku kusance zina, mana kada ku yi kusa ma zuwa ga abin da zai kai ku gare ta. Musulunci ya haramta dukkan wani abu wanda zai iya haifar da ita wannan cutar, ya hana mutum ya kadaita da matar da ba ta shi ba, su zama su biyu a guri kadaitacce da babu na ukunsu, sai shedan ne zai zama na ukunsu. Ya hana mace kadai ta tashi ta yi wata doguwar tafiya, ya hana mutum ya kura wa mace ido ko mace ta kura namiji ido, ya hana duk wani nau'i na cakuɗe ɗeniya ga matan da suke ba abin nan ba, ba abin nan ba, ba muharramai ba, ba kuma matar mutum ba. Ya nemi a sai zama akwai shamaki tsakaninka da su, ya hana su sassauta murya da kas da wato abin nan kwarkwasa da kankanta murya a gaban namiji da za ta ija masa sha'awa. Dukkan wasu hanyoyi dai da za su iya kaiwa zuwa ga wannan cutar, musulunci dai bai dode su. To babu abin da yake sa irin wannan cutar ta fantsama sai barin waɗannan matakan da musulunci ya shimfiɗa a cikin rayuwar mutane. Ya hana mace ta caɓa kwalliya ta, ya umarce ta sa hijabi, ta sitirce jikinta, ta sitirce dukkan wasu mafatin abubuwan da za su fitini mutane, ta sitirce su. Duk wannan don kada a samu matakan farko ma su fara faruwa, don matakan farko suka faru to cutar kuma za ta tsaka shiga jikin mutane. To amma da ya zanto yanzu gaba ɗaya duk waɗannan matakan an sa ƙafa an shure su, mutane sun ɗauke su ba komai ba, to sai zanto cutar kuma tana ta fantsama, tana ta fantsama. Kuma da yake cuta ce ta zuciya da take kashewa mutum sa'adarsa ta duniya da ta lahira, sai zanto shedan shi kuma yana ƙawata ta, tunda shi dama haka yake so ya rusa rayuwar ɗan adam duniyarsa da lahirarsa, sai zanto yana ƙawata ta a idan mutane, sai zamana ita ce birgewa, ita ce kwalliya, ita ce wayewa. Wacce ta yi shiga ta baɗala shiga za ta fitar da dukkan wani abu na sha'awarta a fili, ta yi hotuna, ta yi kaza, ta yi kaza, ta shiga maza, sai zato wannan shi ne wayewa, shi ne ‘yanci, shi ne sanin matsayinta, shi ne kaza, shi ne kaza. To daga nan ita kuma cutar ta shiga cikin zukata. Shi ya sa wannan fasadi ya riga ya mamaye ko'ina, ya mamaye ko'ina, kuma ba za a taɓa samun warakarsa ba da gyaransa sai an bi waɗannan matakan da shari'a ta shimfiɗa. Ba wani mataki da za a iya ɗauka a gyara in ba waɗannan da shari'a ta shimfiɗa ba, su ne kawai gyara. A kiyaye duk abubuwan da shari'a ta ce a kiyaye, a kiyaye. Amma in dai ba za a kiyaye ba, to mutane ba mala'iku ba ne, wannan garizar ta sha'awa tana nan a jikinsu. Annabi Yusuf yana cewa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna, in baka kawar min da kaidunsu ba zan karkata. Annabi Yusuf alayhi salam, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da cewa min al-mukhlasin, yana daga cikin zababbu da Allah subhanahu wataala ya zabo, kazalika yajtabika rabbuka, kamar haka ubangijinka zai zabe ka. Zababbe ne, Mustafa ne, mujtaba ne. Amma duk da wannan ya san dabi'ar sa ta mutum tana nan a ta mutum, Allah bai canza shi ba, ya zama wasa wani abu. Inna ma ana basharun mithlukum, yana nan a bashariyarsa. Tarkibin da Allah ya yi dan Adam shine ya sa masa wannan gariza din ta karkata zuwa ga ɗaya nau'in jinsin sa, jinsin mutum ita ce mace, ita ma ya sa mata gariza karkata zuwa ga namiji. Wannan kuma dan a kiyaye an-naslul insani, ya zanto dan Adam wato jinsin dan Adam ya ci gaba da yaduwa. Dan da Allah subhanahu wataala yayi dan yayi namiji baya san mace, ita ma mace ba ta san namiji, to jinsin dan Adam karewa zai ba zai yawaita ba. To dan a tsare wannan jinsin na dan Adam, tunda ba za a rika mana halittar da aka yi wa Adam da Hawwa uwa, a ci gaba da halittar mu da kunfaye kun kawai, dole dai za a halicce mu ne ta hanyar saduwar namiji da mace. To in akwai bukatar wannan jinsi, wannan baqa'u, wannan nasl annau al-insani, shine a samar da wannan gariza a cikin dan Adam. Zanto akwai shi a jikin mace, akwai shi a jikin namiji. To da aka samar da wannan gariza kuma sai musulunci ya shimfida yadda zai zanto gariza ta yi aiki a inda ya kamata, ba irin ta dabba ba, ya zanto an kiyaye ta yadda za a samu tsari a ciki. To shine duk aka shimfida waɗannan dokoki. To in dan Adam ya sa kafa ya ture waɗannan dokokin, to ya kuma shi dai ba zai magance gariza ba, gariza tana nan a tare da shi, ba ta rabu da shi ba. To tunda ba zai magance ta ba, to kuma za ta ci gaba da aiki ne, tunda dukkan wani shamaki da wani hanyoyi da aka samar na ta yadda za a yi regulating ɗinta, ta zanto tana aiki daidai ba tare da hargitsewa ba, shi kuma ya ture wannan gaba ɗaya. To shikenan sai ya zama kuma rayuwa ta koma kamar irin ta dabba. Saboda haka ba ta yadda za a yi tsarin zamantakewa ya dawo daidai, a samu mujtama mai tsarki, mai tsafta, da babu yawan fasadi a ciki, sai in an kiyaye waɗannan. Mata sun daina cakuɗuwa da maza, sun dinga shiga ta mutunci, shiga irin wacce musulunci ya ce su yi, wala yatabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna yudnina alayhinna min jalabibihinna. Duk waɗannan ƙa'idoji da Ubangiji ta shimfiɗa musu sun yi, za ta shiga ta yi shiga ta yi lullubi, wala la yakhda'na bil qawli fa yatma' alladhi fi qalbihi marad, ba za su rika ƙanƙanta muryarsu ba ta yadda wanda yake da cutar sha'awa har zai sha'awa. Duk sun kiyaye wannan, ya zanto babu wannan. To shikenan sai a samu daidaito a cikin rayuwar jinsin ɗan Adam. To shine nan Ibn al-Qayyim yake gaya maka ga matakin da yake farawa, amma kuma ga hanyoyin da idan mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye su, to wannan cutar koda virus ɗin ya shiga jikinsa ba zai rikide zama cutar ba. Wannan matakan za su kashe wannan virus ɗin, kuma shikenan sai ya mutu, ba zai zama masa cuta ba. To da za a bi irin waɗannan nasihu, to da an samu tsafta a duka a rayuwa ta al'umma, da musulmi sun samu tsafta a cikin rayuwarsu. To amma kuma sai ka ga cewa wanda za su tsaya su ga cewa an kiyaye waɗannan abubuwan, ko suna magana a kansu, gari ake suna takurawa mutane, ko suna takurawa mata, ko suna hana su sakat, ko suna hana mata su zo su yi gogayya, har ma da wani gogayya, su yi gogayya har da wani kafaɗa da kafaɗa. To shi ke daga nan kafaɗa da kafaɗa, to ma'ana dukkan waɗannan shamakin da Ubangiji ya kawo domin a daidaita garizar da take da shi a jikinsu, to an kwashe su, an zubar da su. Shi ke nan sai zanto garizar kuma shaiɗan ya yi amfani da ita, ya yi amfani da ita wajen ya ƙara lalata jinsin ɗan Adam, ya lalata jinsin ɗan Adam. Ka duba ƙasashen Turai yanzu, mutum hal alfahari yake ya san ubansa, saboda yawancinsu ko dai ba su san iyayensu ba, ko kuma suna shakkar iyayensu ne. In dai ba kama suka yi ba, kama an tsaga kara ɗin nan, ya ga shi da uban kama an tsaga kara, shi ne zai natsu cewa ubansa. Amma in ba haka ba, ko dai ya rasa uban, ko kuma in ma ya san uban, ya zanto akwai ma shakka, uban nasa ne ma ko ba nasa ba ne. Amma Allah ya tsare al'ummar musulmi ba haka suke ba. To su kuma ba za su taɓa yadda ba su zama sun abin nan ɗinsu ya lalace, rayuwarsu ta zamantakewarsu ta lalace, ko kuma ta fitana nan da kyau, ba za su so ba haka. waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Abinda suke so irin yadda suka kafirce wa dokokin Allah kuma ku yi haka, to in kuka yi haka duk kun zama daidai wa daidai, yadda zai tashi bai da tabbas waye ubansa kuma bai san uban nasa ba, shi ma dan musulmi ya tashi bai san ubansa ba ko yana shakkar ubansa, ubansa ne ko ba ubansa bane. To wannan shine abinda ake ta kokari yanzu a ga cewa a cikin al'ummar musulmi an samar da wannan, za a yi ta kafa dokoki, za a yi ta kafa kungiyoyi waɗanda za su yi ta aiki wajen su ga sun samar da wannan, da irin wannan tsarin a cikin al'umma. To musulmi su za su tsaya su ga sun yaƙi wajen su ga sun tsare wa kansu waɗannan abubuwa waɗanda su suka ba su fice, suka zama daban, suka zama unique a cikin al'ummomi, suka zama ba kamar sauran al'ummomi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, suka zama su ne khaira umma, suka zama mafifitan al'umma, ba don kuma saboda sun tsaya sun kiyaye tsarin da dan adam zai ci gaba da zama sa dan adam, ba wai ya koma dabba ba, dan da zarar ya bar tsarin to zai koma dabba ne. Shi yasa Allah ya ce wa kafirai ulaika kal an'ami bal hum adhar, yace su waɗannan kamar dabba suke, kuma in ka duba rayuwar ta su kaga kamar dabba ce, kamar rayuwar dabba ce. Kaga dabba yayin da ta haifi ɗanta yana ƙarami, za ka ga tana kula da shi, za ta ma iya faɗa, za ta iya komai. Za ka ga cewa dabbar da take gujewa zaki ko kura ko wani naman daji akan ɗanta sai ta ki guje, za ta tsaya ta yi takarawa da shi don ta ceci rayuwar ɗanta. To amma da zarar ya girma shi kenan kowa ya kama gabansa. To kusan haka rayuwar tura take, rayuwar mutanen yamma haka take. Da zarar yaro ya kai shekara ta takwas to shi kenan uba bai sai hana shi ba, ya sa shi ya masa faɗa, shi kenan zai je kai ƙarinsa. Akwai hukuma ta musamman da idan yaro yana jin an takura masa a gida zai je ya faɗa a wannan hukuma cewa ubansa yana ya masa faɗa, ya je ya ki dawowa gida ya kwana, ko ya ce yana ya masa faɗa yana dawowa gida a bige yana yawan shaye-shaye. To da irin wannan in ya ji takurawa ko ta ce takura sai ta je wannan hukumar da za je ya kai kukanta cewa gashi ana takura masa, babansa da babansa suna takura masa. To sai a zo a kwace shi daga hannunsu ko a kira su a yi musu wonin da farko, a yi musu wonin kar su ƙara shiga rayuwarsa. Yanzu shi yana da ƴancinsa ya yi abin da yake so. Saboda haka yarinya za ta shigo gida tana riƙe da hannun saurayinta su wuce ta gaban uwar da uban, ba su isa su yi magana ba. In sun yi magana me ya shiga, za su shiga wajen abin da private abin da issue nasu, abin da ya shafe su, su private life ce za su, don me za su shiga ciki? To saboda haka kaga rayuwar ta koma irin ta dabba, yadda dabba in ta zanto ta girma shi kenan sai dai ɗan ta je ya sama ta ce ta yi harkar gabanta. Saboda haka waɗannan abubuwa da Ibnul Qayyim yake faɗa su ne dai matakai da musulunci ya zo da su, su ne wanda Alƙur'ani da Sunna suka nuna, su ne wanda tarbiyyar da annabi ya ba wa sahabbansa maza da mata tabbatar. Ya zanto akwai wannan shamaki, gudun kada wannan gariza a sake ta ta yi ta aiki ba gindi ba kan gado. To shi ne sai malam ya ci gaba da cewa fa in kila
fayin ƙil kada zakartum afatul ishki wa madarrahu wa mafasida fa halla zakartum manafi'ahu wa fawaidahu allati min jumlatiha riqatu taba wa tarwihu an-nafsi wa kifatuha wa zawalu thiqaliha wa riyadatuha wa hamluha ala makarimil akhlaq min ash-shaja'a wal karam wal muru'a wa riqatil hashiya wa lutfil jani. وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي إن ابنك قد أشك فلانا فقال الحمد لله الذي سيره إلى طبع الآدمي. وقال بعضهم الإشك داء أبئدة الكرام. وقال غيره الإشك لا يسلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل أو لذي أدب بارئ وحسب الناس. وقال آخر: الإشك يشجع جنان الجبان ويسبي ذهن القبي ويسقي كف البكيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. وقال آخر: الإشك يزيل الأثقال ويلطف الروح ويسفي كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام كما قال الشاعر: سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب قائل كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه أن حديثك جاهل يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت أنه بشكوى تراسل ويهتز للمعروف في طلب العلا لتهمد يوما عند ليلى شمائله. فالإشك يحمل على مكارم الأخلاق. وقال بعض الحكماء: الإشك يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبعي وإدماره تكلفي. وقال الآخر: من لم يهيج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج. وأنشدوا في ذلك: إذا أنت لم تعشك ولم تدر ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال آخر: إذا أنت لم تعشك ولم تدر ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء. وقال آخر: إذا أنت لم تعشك ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. وقال آخر: إذا أنت لم تعشك ولم تدر ما الهوى فقم واعتلف تبنا فأنت حمار. وقال بعض العشاق: أولو الإفة والصيانة إفوا تشرفوا وعشقوا تذفروا.
ما لن يتي فإن قيل قد ذكرتم آفات الإشق ومضاره ومفاسده فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب. To anan malam zai kawo ra'ayin waɗanda suke ganin cewa shi wannan tsananin so din da zai iya samun mutum har ya kai ga wannan matakin ai yana da amfani. Me yasa kai malam kake ta faɗa cututtukansa ba za ka ambato wani ɓangare na amfaninsa ba tare da cewa akwai amfaninnuka da yawa tari a cikin wannan al'amari amma sai kake ta ɓatawa kake ta faɗar laifuffukan ko cututtukan ko aibubbukan da suke ciki. To tun daga wannan wato faƙara daga wannan sakin layi zai kwashe mu ya yi tafiya mai tsawo a cikin wannan fasalin yana bujuro mana da hujjojin waɗanda suke ganin akwai amfani a cikin irin wannan makauniyar soyayyar waɗanda Ibn al-Qayyim ya ki faɗa su. Saboda haka karatunmu yanzu zai ɗau lokaci yana ka abinda za mu yiwo muna ta ninkaya a ciki shubuhohi ne. Ina tsoron ya zanto shubuhohin nan ana ta faɗa su wasu zo su daɗi shubuhohin su ce ga shi ma ana karatu an ce kaza an ce kaza an ce kaza. Yanzu ba zai ba mu tashi ba mu ansa ba sai wajen shafi 20 da wani abu. Saboda haka karatu ne na wajen wata nawa wataƙila sai bayan ma sallah za. Sannan za mu fara ma to saboda kan zai ta kawo irin hujojin da suke kawowa cewa shi wannan abu ai yana da amfani gashi daga cikin amfaninnukansa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Don haka sai ya kamata a fahimta tun daga yanzu abinda za a faɗa ba wai shine ra'ayin da shi Ibnul Qayyim yake tabbatarwa ba, shine yana kawo ɗaya bangaren ne, yana kawo ɗaya bangaren ne, ar-ra'yu war-ra'yu al-akhar, wannan opposite side yake kawo. Saboda yanzu zai kawo maka hujjojin da suke bayarwa, irin amfanin da yake cikin wannan abin da yake kushewa, amfanin dukan da suke ciki, shi zai ta kawowa, akwai kaza sun ce, akwai kaza akwai kaza sun ce, akwai kaza sun ce, akwai kaza sun ce, akwai kaza, to sai ya gama sai kuma ya dawo ya ci gaba da ba su ansa. Saboda kaza a dau lokaci ana jin shubuhohi ne kuma kawai dole ya zo karatu dole ya sa shubuhohi ne, in Allah ya sa akwai wani gurin da za mu dan yi dajiya mu dan kwankwatse wasu abubuwa sai ai sai a wuce kuma, amma dai mu jira shi Ibnul Qayyim yana nan tafi da nashi jawabin. To da haka daga fa'in ƙila ɗin nan, fa'in ƙila kaga in ce shardiya, to jawabinta yana can bayan shafi 20 da wani abu. Fa'in ƙila idan aka ce, wato idan wani ya ce ko wasu suka ce, qad zakartum afatil ishqi, kun ambaci cututtukan da ke cikin wato wannan wato wannan tsananin so, wa madarahu wa mafasidahu, da cututtukan da ke cikinsa da barnace-barnacen da ke cikinsa, fa hal la zakartum manafi'ahu wa fawaidahu, to me hana ba za ku ambaci amfaninsa ba, amfanin nukansa da fa'idojinsa, me yasa ba za ku faɗa ba, allati min jumlatiha, wanda daga cikin fa'idojinsa akwai riqqatut tab'i, yana sa ɗabi'ar mutum ta yi laushi, zato mai ɗabi'a sassauƙa ɗabi'a, wa tarwihun nafs, yana sanya mutum nishaɗi, sannan wa khifatuha, yana sa ya zanto mutum baya da nauyin wato zuciya, zuciyarsa ba mai nauyi ba, wa zawala thiqliha, ta zanto mai sakayau din zuciya, sannan kuma zuciyar ta zanto babu nauyi, wa riyadatuha, kuma zai saba wa zuciyarsa abin da ya dace ta sani, wato kamar akwai horo ga zuciyarsa ita kanta, sannan wa hamliha ala makarimil akhlaqi, sannan zai sa ta zanto mai kyawawan ɗabi'u, wato in ya shiga cikin wannan tsananin soyayyar, to wannan ɗin soyayya zai sa shi ya zama mai kyawawan ɗabi'u, domin zai zama mai kyauta, zai zama mai alheri, zai zama mai kaza, zai zama kaza, an ce baya zai bayar, ka ce ba da damuwanci zai baka, ya zama mai alheri ba da Allah ba, mina shaja'ati, zai zama jarumi akan in ya ga za a yi mata wani abu zai tsaya ya kare ta, ko da zai rasa rasa, ai jarinta ce, jarinta ba mai kyau ba ne, wal karami, zai zama mai karamci ne, mai bayarwa ne, wal muru'ati, zai zama mai kiyaye mutuncinsa ne, ba zai so ya wani abin da zai zo da mutuncinsa a gabanta ba, wa riqqatil hashiya, zai zama mai sassaucin hali, wato zai zanto zama da shi abu ne mai sauki, ba zai rika kyaran mutane da sauransu ba, sannan wa lutful janib, zai zama mai sauƙin kai ne, to duk wannan wani abu ne, wani ɓangare ne na amfanin wannan abu, to shine sai kuma za su kawo maganganun wasu daga cikin magabata da wasu ƙissoshi da wasu baitoci na waƙoƙin Larabawa waɗanda duk za su tabbatar da waɗannan abubuwan da suka faɗa, da cewa shi irin wannan makauniyar soyayyar takan haifar da waɗannan abubuwa na kirki. Wa qad qila li Yahya ibn Mu'adh ar-Razi, an taɓa gaya wa Yahya ibn Mu'adh ar-Razi, ɗaya daga cikin magabata ne wanda suka shahara da bautar Allah, mutumin rai, aka ce da shi, inna ibnaka ashiqa fulana, ɗanka ya mato wajen son wance, fa qala alhamdulillahi alladhi sayyarahu ila tab'i al-adami, aka ce sai ya ce ya gode wa Allah da ya mayar da ɗansa ya zanto yana da ɗabi'a ta ɗan adam, wato ɗabi'a ce gaskiya ne, kaga wani to kaga matsala ko wani ya fara gaskatawa, kai ba je ko ina ba, ce ya gode Allah da ya sa ɗansa ya zama ɗabi'arsa ta ɗan adam ce, da ɗan adam haka, kamar yadda muka faɗa a baya, haka Allah ya yi tarkibar structure ta ɗan adam haka take, ya masa wannan zuciya ya kuma sa masa wannan garizar, da ce ai ɗansa yana mutuwar son wance ce, to ya gode Allah da ya mashi a ɗabi'arsa ta ɗan adam. Wa qala ba'dhum, wani ma daga ciki yake cewa, al-ishqu da'u afidatil kirami, wato tsananin so cuta ce da take kama zuciyar mutane masu karamci, wato cuta ce ba ta sa kama mutanen da suke maruwata, sai mutanen da suke da karamci, domin su ne za su iya bayarwa, su iya za su iya kashe kuɗinsu akan wannan, kaga abin kirki ne kenan. Wa qala ghayruhu wa yace al-ishq la yasluhu illa li dhi muru'atin zahira wa khaliqatin tahira aw li dhi lisanin fadilin wa ihsanin kamilin. Wani kuma yace irin wannan tsananin su baya dacewa sai ga mutumin da yake da mutunci na zahiri, wato zahirin sa mutum ne mai mutunci kuma yana da halaye masu tsarki, dabi'un sa tsarkaka. Aw li dhi lisanin fadil, ko yana da harshe wanda yake mai falala, harshe mai daraja. Wa ihsanin kamil, yana da kyautatawa cikakkiya. Aw li dhi adabin bari, ko kuma yana da adabi, ladabi, kyakkyawan ladabi. Ko wa hasabin nasi, ko yana da kyakkyawan asali. Waɗannan nan su ne irin wannan cutar take kama su, mutane masu mutunci, masu kyawawan ɗabi'u, masu wato daddaɗan harshe, kyakkyawan harshe, kyakkyawan ɗabi'a, kyakkyawan ladabi, masu kyakkyawan asali. To waɗannan su ne irin wannan cutar take kama su. Ashe kaga, ashe abu ne mai kyau mutum ya ga ya kamu da wannan, to alama ce ta cewa yana cikin wannan rukunin na mutane. وقال آخر ونكم يتي العشق يشجع الجنان جنان الجبان وتقولون وانا انسان الانسان ينا كارا ومتن كارفن زوجيا زي زمام يكارفن زوجيا سبورا ابن دي ايكي سوء زي ايا سلوان تدرا يوسما مزي جتولان تكوان ابن زي تنكارا مرين يتمو بقاتا ساك اغا ابن دي جامس شيني ونما كون يسوئي ويصفي ذهن الغبي ينا كما تاتك وقلور wawa, wani wawa sakarai. To in ya shiga irin wannan sai kaga yana wasu maganganu waɗanda yake nuna kwakwalwarsa ta samu wato ta yi kyau, duk wani gurɓace kwakwalwa da yake fama da ita yanzu babu, saboda zai riƙa yin maganganu masu kyau. Wataƙila ma a ji shi yana shirya wasu baitocin waƙoƙi, yana waƙa ya zama fasihi saboda wannan cutar da ta kama shi. ويسخي كف البخيل, sannan tafin hannun wanda yake marowaci kuma sai ya zama mai yawan kyauta, wato mai yadda mai yawan mai yawan ruwa kankamau sai kuma ya kowa mai kyauta. Saboda wannan sai aka zo aka bashi labarin abinda masoyi shi take ciki, to duk abinda kake so na goma ta arziki zai baka, duk da marowaci ne, amma yanzu an samu hanyar da za a rika samun wani abu a jikinsa. Da an zo an kama masa labari, ai yanzu muka haɗu, wallahi ta ce in na ganka in maka gaisuwa kaza 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 kaza, Allah ko Allah. To za ka tafi ito ga wannan kai kaza. Wa yuzillu izzatal muluk, kuma yana ƙanƙantar da izzar sarakuna, wato masu sarauta, sarakai. To duk yadda mutum ya kai ga sarauta, in ya kamu da wannan to sai ka ga ya wulaƙanta a gabanta, tana sashi wasu abubuwan da a matsayinsa bai kamata yi ba, amma kuma sai kaga yayi. Wa yusakkiru nawafir al-akhlaq, sannan ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau, wanda suke sa mutum ya bazama ya riƙa abubuwa da suke ba na nutsuwa ba, to in ya samu shiga cikin irin wannan sai kaga kuma ya samu nutsuwa, ya dawo ɗabi'unsa sun zama ɗabi'u ne na nutsuwa. Wa huwa anisu man la anisa lahu, shi wannan tsananin san yana zama abin wato ɗeba kewar wanda ba shi da abin ɗeba kewa, in ga zauna zai yi ta tunanin abin da zai yi ta tunani na wannan abin, saboda haka ya samu abin da zai ɗeba masa kewa, ba zai ji kaɗaici ba. Wa jalisa man la jalisa lahu, ya samu abokin zama, in da ba shi da abokin zama to yanzu ya samu abokin zama, don zai zauna kwakwalwarsa za ta yi ta yawo, saboda haka ta tuzuranta masa abubuwa iri, don haka ba zai ji tsawon dare ba, ba zai ji tsawon lokaci ba, ba zai ji kaɗaici ba. To ai duk wannan suka ce ai kaga duk wani abu ne mai kyau. To kai Ibnul Qayyim da me zaka ba zaka rika faɗa waɗannan abubuwa ba, sai dai ka ci cewa zai ji zalunci, shirka, waye, kashe, mace, da me zaka faɗi waɗannan abubuwa ba, tare da cewa akwai su, ana samun su, ko ba a samun su, ana samun su. Za a zo ka ga wanda da baya kyauta a dalilin haka ya zama mai kyauta, wanda za ka ga baya dariya, baya murmushi a dalilin haka ya zama mai murmushi, wanda za ka kanshi dolo sakare a dalilin haka ya zama wani fasihi mai dabara, mai wayo, mai haziki. Ce to duk wannan alherin wannan din da ya jawo haka, dan me Ibnul Qayyim ba za ka faɗi wannan ba, sai dai kai ta faɗar zalunci da mutuwa da jini da waye. Wa qala akhar, wani kuma yace al-ishqu yuzilu al-athqal, shi wannan tsananin san yana kawar da nauyaye-nauyaye. Wa yulatifu ar-ruha, yana sa ruhin mutum yayi laushi, yayi taushi. Wa yusaffi kadar al-qalb, yana tace gurbacin zuciya wato gurbatacce zuciya yana tace ta wa yujibu lirtiyaha li af'alil kiram yana sanya mutun ya ji ya samu hutu da aikata ayyuka irin da mutanen kirki irin da masu karamci saboda zai iya dauka ya bayar ba tare da ya ji takurwa ba ya ji dadi aiki ne na masu karamci shi ba yi a da amma da ya shiga cikin wannan rantsi ya kamu da wannan cutar sai yake yi kuma yana jin dadi shi to ai kaga wannan hanya ce mai kyau dan me ne ne kai ibnu qayyim duk ka gama fadar abubuwa ba za ka fadi waɗannan ba kama kala kamar yanda wani daga cikin irin waɗanda suka kamu da wannan cuta shine kusayr azza yake cewa sayuhliku fid dunya shafiq sayahliku fid dunya shafiqun alaykum idha ghalahu min hadith al hubb ghailu karim yubitu sirra hatta ka'annahu idha istafhamuhu an hadithika jahilu yawaddu bi an yumsi saqiman la'allaha idha sami'at anhu bi shakwa turasilu wa yahtazzu lil ma'ruf fi talab al 'ula li tuhmada yawman 'indahu 'inda layla shama'ilu yace sayahliku fi dunya shafiqun alaykum wanda da yake tausaya muku a yanzu zai iya halaka idan wato tsananin san da yake ciki tsananin sabon san da ya fada ciki yayi masa kisan gilla wato za ku neme shi ku rasa gashi yanzu yana cikin ku yana tausaya muku yana taimaka muku to wannan tsananin san da yake ciki yanzu zai iya yi masa kisan gilla ya kashe shi karimun mutum ne mai karamci karimun ne mutum ne mai karamci yumitu sirra zai san abu a na sirri amma zai rufe shi ba tare da ya fito yana fadasa ba ya san abu na sirri amma ya boye sirrin baya fadasa hatta ka annahu idha istafhamuhu an hadithika jahilu wala su tambaye shi labarinka da ya sani amma ba zai fada ba sai ya shuru wato kai masoyinsa da ka kyale shi cikin wannan wahala yana da wasu asirrai naka da yawa da yake da shi amma saboda tabbatar da kar mutuncinka yana nan kuma bai tare da ya tona ya bayyana wani asirinka ba zai boye asirin in an zo ana tambaye shi ba game da asirin nan naka zai yi kaman ba bai sani ba zai zama kaman wani jahili ne bai san abin da yake yi ba yawaddu bi an yumsi saqiman la'allaha idha sami'at anhu bi shakwa turasilu zai so a ce ya wayi gari ko ya yammatu kaman mara lafiya ya zama kaman mara lafiya watakila in ta ji labarin ba shi da lafiya za ta aiko masa da saƙon ya jiki ko Allah ba shi lafiya saboda zai so a ce yau ya wayi gari bai da lafiya akan ya rika zama lafiyar sarau saboda in ya wayi bai da lafiya watakila ta dan aiko dan aike ta ce an ji bai da lafiya tana masa ya jiki wa yahtazzu lil ma'ruf fi talab al 'ula li tuhmada yawman inda layla shama'ilu da yaji kuma ana neman wani abin alheri ana cewa a taimaka ga wasu marayu a taimaka ga wasu marasa lafiya a taimaka ga wasu basu da abinci to nan da nan zai zabura ya ga ya taimaka saboda in an je ana ba da labarin sa a gurin layla a faɗa alherin sa to wannan aidan abin kirki ne ya zama mutum karimi mai rufa asiri ya zama mutum mai alheri mai kyautatawa a dalilin wannan soyayyar to dai ba za ku faɗi wannan alherin ba in zai zanto zai zama irin wannan mai irin wannan halin karamci haka ai ya kamata a ce kun faɗi wannan maimakon ku ta faɗar cutar haka suke gaya wa Ibnul Qayyim fal ishqu yahmilu ala makarim al akhlaq suka ce irin wannan makauniyar soyayyar ta kan sa a yi kyawawan ɗabi'u wa qala ba'd al hukama wani daga cikin masu hikima yace al ishqu yurawwidu an nafsa wa yuhadhibu al akhlaqa ce irin wannan tsananin soyayyar yana korar da rai sa zuciyar mutum koran mutum ya zama an horata maimakon zanto mutum ne mara nutsuwa ba zaman mai rigitacce to irin ya shiga cikin wannan tsananin so din to zuciyar tashi za ta samu horo zai dawo ya zanto tsatse wa yuhadhibu al akhlaq sannan kuma ya tsabtace masa ɗabi'unsa zanto ɗabi'unsa masu tsabta ne masu kyau ne izharuhu tabi'iyyun mutum ya bayyana irin wannan tsananin san da ya fada ciki abu ne na ɗabi'a wato haka necha take ta dan adam don haka ba laifi yayi ba kuma ya fito ne a necha sa ta mutum sabanin a ce ya rika boye abu in ya rika boye abin to matsawa kansa yake yana abin da ya saba wa dabi'ar sa ta mutum to kuma mutum ya fito a dabi'ar sa a nature sa ta mutum ai yafi zama kamili akan ya rika fitowa a sabanin yadda Allah ya yi shi suke cewa wannan ba ai abu ne mai kyau dan menene ba za a fito a bayyana shi ba izharuhu tabi'iyyun wa idmaruhu takallufiyyun bayyana wannan tsananin san idan ya kama mutum dabi'a ce ma'ana haka nature sa take a haka Allah ya gina shi saboda ya fito ne a dabi'ar sa ta cikakken mutum amma idmaruhu ya boye abin yayi ta takura kansa ce wannan takallufi ne yana matsawa kansa ne abinda bai dace ba wa qala akhar wani kuma yace man lam tabtahij naka yuhayyij man lam tabtahij shine daidai man lam tabtahij nafsuhu bis sauti shaji wal wajh al bahi fa huwa fasid al mizaj muhtaj ila ilaj wani shi kuma sai ce sai yace wanda zuciyarsa bata yi farin ciki ba da murya mai dadi bai ji murya mai dadi yayi farin ciki ba bai ga fuska kyakkyawa yayi farin ciki ba fa huwa fasid al mizaj wanda ba shi da lafiya wanda duk zai ga ji murya da dada amma bata sa masa farin ciki ba yace kuma bai ya ga fuska kyakkyawa wai bata sa masa farin ciki ba wai wannan ba shi da lafiya yana buƙatar a kai shi asibiti a ba shi magani ya nemi magani fa huwa muhtajun ila ilaj yana buƙatar ya nemi magani to kaga duk wannan dai wahayin shedan ne yana wa qala akhar wane ne shi ana cewa Jalinus ɗaya daga cikin falsafa ne na Yunan kafiri ne arni mulhidi wanda bai san Allah ba suna magana ne akan nature kawai suna magana ne akan metaphysics amma ba su san wani abu Allah ba to su ne suke irin wannan magana shine mai wannan magana ta ƙarshe Jalinus shi ne ke cewa wanda zai ji sauti mai daɗi ya ga fuska kyakkyawa kuma bai farin cikin wannan ba to ba shi da lafiya yana buƙatar magani wa anshadu fi zalika hamma suke rera wasu baitoci akan haka idza anta lam ta'shaq wa lam tadri mal hawa fa anta wa ayrun fil falati sawa wa idza anta lam ta'shaq yace wai idan kai baka fada cikin komar bege ba komar mutuwar soyayya wa lam tadri mal hawa baka san ma menene soyayya ba wai fa anta wa ayrun fil falati sawa da kai da jaki a daji dudde kuke subhanallah
akwai nan shi akwai ciki
wa qala akhar wani kuma yace idza anta lam ta'shaq wa lam tadri mal hawa fa kun hajaran min janib as-sakhr jalmada idza anta lam ta'shaq wai idan kai baka fada cikin irin wannan mutuwar soyayyar ba wa lam tadri mal hawa baka san ko me yace soyayya ba sace fa kun hajaran to kawai ka zama dutse fi janib as-sakhr a jikin wani katar dutse jalmada da sakarare wato in dai kai mutum ne mai jiki da tsumuka da zuciya da jini da waye ya kamata ka ji wannan in ko haba zaka ji to kai dutse ne kawai ka koma jikin dutse ka zama dutse wa qala akhar wannan sun ce na maganar ahwas ce kamar yadda yake cikin ikdul farid da diwanansa haka nan wani shi kuma yace idza anta lam ta'shaq wa lam tadri al-hawa wa lam tadri mal hawa fa qum wa'talif tibnan fa anta himaru to idan baka san abinda ake cewa gege ba kuma ka fada cikin soyayya ba to kawai ka tashi ka nemi dusa ka kama ci don ka zama jaki wa qala akhar wa kuma sai ce idza anta lam ta'shaq wa lam tadri mal hawa fa ma laka fi tibil hayati nasib idan baka yi tsananin soyayya ba baka san mai cici soyayya ba to baka da rabo a cikin rayuwa mai daɗi rayuwa da daɗa baka da rabanta to duk suna nuna cewa waɗannan abubuwa duka ai yana nuna cewa sannan wato fadawa cikin wani makauniya so wani kyakkyawa abu ne tunda waye zai so ya zama jaki waye zai so ya zama jaki a ce jaki ko ya zama da shi da daskararren dutse ne ɗaya to in ko mutum baya san haka to ya kamata ya dandana wannan duk abin da suke faɗa kenan saboda haka za mu ci gaba da jin wannan har ma gagata su har lokacin kuma da zamu dawo kan maganganun Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah wajen ba su ansa wannan dabi'a ce ta ta malamai in suna rubutu wani lokaci sukan bujuro da ɗaya janibin dan saboda kada a zo a tare ka da shi a ce to ai ga shi an ce kaza mai ansa to sai su kawo maka tun kafin wani ya taro da wannan ka rikice ka rasa me zaka faɗa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.